وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Imam al-Bukhari da ke na rijiyar Zaki a wannan yammaci na Laraba, yau 11 ga watan Rabi'ul Awwal, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1439, wanda kuma yake daidai da 29 ga watan 11 shekarar miladiya ta 2017. A wannan majalisi na mako da muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabil Sayyib min al-Kalim at-Tayyib, wanda babban malamin nan mashhuri Al-Imam Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala ya rubuta. Wannan shine darasin mu na 70, da kuma muna cikin fasili na 3. A gabanin mu shiga karatu a sati biyu da suka gabata, mun yi bayanin neman taimako domin samar da kantoci waɗanda za a ɗora littattafan da muka samu da wani bawan Allah ya taimaka mana da su, kimanin wajen katan 125, da kuma kammala ɗakin ɗaukan karatuttuka da darussa waɗanda za a riƙa sawa ko ake sawa a gidajen kafofin watsa labarai domin amfanar da al'umma. To gaskiya jama'a da yawa sun ansa wannan kira da wannan bukata, kuma wannan shi yake nuna cewa al'ummar Annabi sallallahu alaihi wa sallama har yanzu tana nan da ranta. Babu yadda za a yi a iya murkushe wato ruhaniya da imani da ke cikin zukatan al'umma. Al'umma suna san alkhairi, wahalar ta su san ina za su yi shi. Al'umma har zuwa yanzu, duk da irin kalubale da ake ta fuskanta a duniya, na aga cewa an murkushe al'umma Annabi sallallahu alaihi wa sallama, amma al'ummar Annabi sallallahu alaihi wa sallam har zuwa yanzu tana tsaye da kafafuwanta. Wannan yana nuna maka irin yadda tarbiyyar wannan addini take, ta sabawa kowane irin addini, kowace irin aqida, kowace irin haduwa wacce babu Allah a ciki. Da a ce wato wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba al'umma ce da take kan tafarki madaidaici ba, take kan gwadabe da turba ta koyarwar Allah da manzansa, da wato tuntuni da an yi jana'izar wannan al'umma. Musamman idan ka biyo tarihi, kaga irin yadda makiya Allah da manzansa, makiya gaskiya, suka rika kaiwa wannan al'umma farmaki da kokarin murkushe ta, da kokarin kawar da ita daga doron kasa. Tun lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana duniya, kafirai suka rika ganganku, suka rika taro, su rika haɗo ƙarfi. Duk wani wanda aka san shi da ƙiyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, aka nemi taimakonsa, yadda za a yi a murkushe Annabi sallallahu alaihi wasallama da 'yan tsirarin sahabban da suke tare da shi. Kowa ya ji labarin Ghazwatul Ahzab, wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba su iya fita sun tunkari yawan makiya da suka yi ganganku ba. Suka yi wataren dangi, suka gayyaci juna domin zuwa su murkushe Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da suke Madina. Amma da ƙarshe Allah subhanahu wataala ya aiko rundunarsa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Allah ya tarwatsa su cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Addinin musulunci ya cika, ya ƙarfi, ya rika ci gaba. kafin ka ce me sai gashi addinin musulunci ya kai manyan daulolin nan guda biyu da aka san su da karfi da karfin tattalin arziki da karfin soja da dabarun yaki da dadewa da samun ci gaba na duniya musulunci ya kai shi kasa kasashe da dama waɗanda suke wa mulkin mallaka na larabawa sun kasashe na iraki da kasashe na garuruwa na sham musulmi sun bato su cikin karni na farko a cikin karni na farko da kafuwar musulunci kai sai gashi ba ma su kwato kasashen ba musulunci ya danna har ya shiga kuriyar dakin masarautar Kisra Kisra da shi da sauran tsirarin sojojin sun ranta a nakari wannan tun a zamanin sayyidina Umar wato ba a wuce shekara 20 da in kai da wafatin da hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam amma musulunci ya samu wannan karfin ko bayan nan an ci gaba da kawo musulunci da musulmi farmaki a ko'ina abinda yake faruwa yanzu a duniya a kasashe na musulmi na kashe-kashe da zubar da jini da kisan kare dangi da ake wa musulmi irin su iraki irin su siriya a irin ruhangiya da suke kasar bama sauran kasashe da yawa da ake ta tashe-tashen hankali wani lokaci a yi amfani da gurɓatattun musulmi wajen kashe ɗan uwansu musulmi muna jin yadda a ƙauyuka cikin ƙasar nan da ake zuwa a yanka musulmi a masallaci a gidajensu a kasuwanni satin nan da ya wuce a Masar a Al-Arish musulmi suna sallaren juma'a aka je aka rufe ƙofofin masallaci aka rika harbe su aka yi musu kisan kare dangi da kunar baƙin wake da an kashe mutane sun fita dubu sun zo sallar juma'a da irin waɗannan suna ta faruwa amma har zuwa yanzu musulunci ƙarfi yake kare su ba komai ba saboda addinin Allah ne ba na wani dan adam bane wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala din kullihi walau karihal kafirun lace shine wanda ya aiko manzansa da shari'a da addinin gaskiya wato ya aiko shi da ilimi mai amfani da kuma aiki na ƙwarai shine al huda wa dinil haqq al huda shine al ilmun nafi' دين الحق شيء العمل الصالح الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ده إلي بي من أمفاني ده كما أيكي نقولي دين يقول وانا أكن قوة إلى الدين قودة قوة كابري بصير باساس قودة قوة بشرطين باساس هكا وانا الكورين إلى الله سبحانه وتعالى كما الله سبحانه وتعالى بايا وروري الكورس إن الله لا يخلص الميعاد تو a lokacin da muka sanar muna buƙatar kantoci da za mu ɗora da tafai da wani bawan Allah ya taimake mu da su saboda ɗalibai da masu bincike da masu karatu da suke amfana da wannan littattafai da muke da su a nan cibiyar da kuma gurin da muke ƙoƙarin samarwa domin ɗaukan karatuttuka baya ga karatuttuka da ake yi wannan mukan ɗauki wasu karatuttuka waɗanda ake sawa a kafofin watsa labarai domin amfana da al'umma da ilmantar da su to kusan mutane gaskiya sun ansa ƙwarai da gaske wasu ma ba daga nan ƙasar ba kuma daga waje mata da maza da yawa sun kawo taimakonsu da zuwa yanzu mun samu ma wani wanda ya zoce shi a bar masa mandaba ɗaya aiki na ba na zai kuma yanzu haka ma an fara aiki ya ba da wasu kasokan sannan kuma mun samu kudaden da insha Allah muna ganin mafi yawan abin da kuke bukata a wannan gurin karatu shi ma zai samu domin a haka bayan wannan bawan Allah da ya ci dauki abin nan mun samu kudi kimanin miliyan 225 muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu wannan nan gwada mu da alkhairi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rokaka musu dukiyar su ba su arziki ne amfani sanya albarka a rayuwarsu kyautata musu rayuwarsu da ta iyalansu ta zuriyarsu da dukkan iyayensu da alkinta bayansu
amin
ubangiji subhanahu wataala sai ya aljanna ce mu ko musu
amin
abinda suka yi na alkhairi ubangiji ya rubanya musu
amin
ya rubanya musu ya rubanya musu duniya da akhira Allah subhanahu wataala ya tsara ba su ikon zuciyar taimakawa duk lokacin da ake taimakawa
amin
wadanda suke da niyya Allah ya ba su damar yi ba Allah subhanahu wataala kuma ya ba su ladan aiki ubangiji kuma ya hore musu abinda za su yi Allah subhanahu wataala ya tsara mu a cikin ladan gaba daya mallan yana ci gaba da mana bayani akan abin da ya shafi addu'a idan ba a manta ba a baya yana gaya mana cewa addu'a ana buƙatar kai mai addu'a ka riƙa wato fadar irin yanayin da kake ciki na damuwa da buƙatuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda wannan shi ke nuna sadudarka da buƙatuwarka zuwa ga Allah subhanahu wataala haka akwai buƙatar mai addu'a ya riƙa marere cewa Allah shi yake nuna yaddar cewa shi bawa ne ga Allah subhanahu wataala kuma babu wani abin da zai iya wa kansa in ba da ikon da taimakon Allah ba da gudunmawarsa ka faɗi halin da kake ciki na buƙata zuwa ga Allah subhanahu wataala na talauci kamar yadda Annabi Musa alayhi salam kamar da muka karanta a baya inda yake cewa rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah ni ga duk abin da ka sauwake min ka hore min na alkhairi ni mai bukata ne mabukaci ne haka nan da fadar Annabi Adam alayhi salam yake cewa rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin ya ubangijin mu mun zalunci kawunan mu idan har baka gafarta mana baka ji kanmu to za mu tabbata cikin batattu tababbu hasararru to annabi adam alayhi salam ya nuna wa Allah subhanahu wataala lalle shi mai kuskure ne shi mai laifi ne zalamna anfusana mun zalunci kanmu kuma ya nuna buƙatuwarsa zuwa ga gafarar Allah da rahamarsa ya tabbatar wa da ubangijinsa cewa idan har bai samu rahamar Allah da gafararsa ba to ya tabbata cikin tababbu hasararru da suka yi hasarar rayuwarsu ta duniya da ta lahira wannan shagwagwabewa ubangiji subhanahu wataala da nuna buƙatuwa zuwa gare shi da ƙasƙantar da kai shi ke sawa ubangiji subhanahu wataala ya kawo bawa ɗauki da wuri ya taimaka masa to mallam yana cikin wannan bayani shi ne ya kawo kuma hadisi na da yake cikin sahih bukhari da muslim hadisin abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu قال يتي يا رسول الله علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي يتي يا مايكين الله كسندني الدعاء دزرك ربان الله دي اتشكين صلاتا أتو كسندني الدعاء دي كما تعرق اي اتشكين صلاتا إلى ربان الله فقال سي النبي يتي دشي قل كتي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني naka anta ghafurur rahim annabi yace da shi kace ya allah inni zalamtu nafsi zulman kathiran lalle ni na zalunci kaina zalunci mai yawa wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta kuma yadda al'amarin yake babu mai gafarta zunubai sai kai faghfirli kai min gafara maghfiratan min indika wata gafara ta musamman daga wajenka warhamni kuma ka ji kaina naka anta ghafurur rahim lalle kai mai yawan gafara ne mai yawan jindai ku duba sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu wanda shine afdalu hadhihi al-umma ba'da nabiyha sallallahu alaihi wa sallam bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wani al-umma babu wanda ya kai sayyidina abubakar kai ba a cikin wani al-umma ba ma a cikin al-ummomin annabawa duka in ka dauki annabawa da manzanni to babu wanda ya kai darajar sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala haka abin yake mutum koya su haka abin zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu bil fadli al-azim wannan falalar Allah ce da yake ba mu wanda ya ga dama kuma Allah shine ma'abucin falala mai girma haka ubangiji subhanahu wataala kamar yadda ya fifita annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin annabawa duka da manzanni hakanan a cikin waliyan Allah duka ya fifita sayyidina abubakar babu wani waliyi da ya kama kafar sayyidina abubakar a cikin kowace al'umma da Allah ya taba yi in dai ba annabi bane in dai waliyin Allah ne
to a baya yake ga sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala ko mutum ya so haka ko kare so ba yadda zai wannan falala ce daga ubangiji sheke bayarwa ba kai ka bashi ba bare ka ce ka kwaci Allah ne ya bashi saboda haka sayyidina Abubakar duk da wannan matsayin nashi yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam wace addu'a zai rika yi a cikin sallah kusa addu'a a cikin sallah tana daga cikin guraren da Allah ya karbar addu'a mutum yayi ta a cikin sallarsa cikin as-sujjadarsa ko ko a cikin tahiyya bayan ya gama tahiyya karshen tahiyya ta biyu wadannan duk cikin sallah ne mutum yayi sallah ayi addu'a cikin wannan guri kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa'amma sujudu fa'aksiru fihi min addu'a fa qamiru an yustajaba lakum addu'a cikin sujjada ku yawaita addu'a ya dace a an samu to guri ne da ya dace a sha addu'a shine garin wannan falala ta sa sayyidina Abubakar yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama sanar da shi addu'ar da zai yi to annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya koya masa wannan addu'ar da kuka ji yace da shi yace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran ya Allah na zalunci kaina zalunci mai yawa na zalunci kaina zalunci mai yawa wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta kuma babu mai gafarta dhunubai sai kai duba muga sayyidina Abubakar da irin matsayin da muka ambata wanda Allah subhanahu wataala ya bashi da falala da daukaka da ya masa amma ka duba addu'ar da annabi ya koya masa ce ka ce ya Allah na zalunci kaina zalunci ne yawa sayyidina Abubakar amma ga abin da annabi ya koya masa ya fada ya zalunci kansa zalunci ne yawa wanda yana nuna duk matsayin da zaka kai wajen bautar Allah da kusantar Ubangiji subhanahu wataala to ba za ka ketare wannan matsayin ba akwai zalunci tare da kai Allah subhanahu wataala ya sifanta dan adam innahu kana zaluman jahula akwai zalunci ko yaya zaluncin hawa ne akwai wanda zaluncin sa yayi muni matuƙa da gaske har ya kai matuƙar matsayin da Allah ba zai gafarta masa ba in dai ba ya tuba ba shi ne wanda ya kai ga shirka inna shirka la zulmun azim wal kafiruna humuz zalimun wannan zalunci ne da ya kai matuƙa babu kamar sa to akwai kuma mutum ya zalunci wani ka zalunci wani ta hanyar ka cutar da shi ko ka danna wani abu na haƙƙinsa ka hana shi haƙƙinsa wannan zalunci ne da Allah subhanahu wataala ba zai gafarta maka ba sai idan wanda ka zalunta ya yi maka yana da alaƙa da haƙƙin bayi da haƙƙin bayan Allah sai kuma zalunci wanda mutum zai zalunci kansa kamar yadda Allah ya ce man yaf'al zalika faqad zalama nafsahu wanda bai yi haka to ya zalunci kansa haka mutum zai kuma iya zaluntar kansa zalunci mutum ya zalunci kansa ta fuskoki daban-daban ko dai ta fuskar aikata wato kin aikata wani abu na wajibi da Allah subhanahu wataala ya wajabta masa yake aikata shi ko ya aikata shi ba daidai ba wato yayi kwangi a cikin aikata shi jin sallah ya rage wasu abubuwan da ya wajaba yayi a sallarsa ko wajen zakkarsa ko cikin azuminsa wato zaluncin da yake da alaka da tauye wani abu na wajibi da Allah subhanahu wataala ya farlanta ba wansa wannan zalunci ne ko zalunci da yake da alaka da aikata abin da Allah ya haramta Allah ya haramta abu ka yi shi to ka zalunci kanka wannan duk matakai ne na zalunci sai kuma zalunci na ka kiwa kanka abin da ka san zai kara daukaka darajarka a gurin Allah akwai ayyuka da ba wajibi ba ne Allah bai wajabta maka su ba amma da za ka aikata su mustahabbai ne da za ka aikata su kuma darajarka za ka dauka a gurin Allah ka ƙara ɗaukaka matsayinka a wurin Allah subhanahu wataala kusancinka da Allah subhanahu wataala ya ƙara ƙaruwa to idan ka ƙi ka cuci kanka ko baka cuta ba ka cuci kanka ba a wajabta maka ba amma kuma ka rage wa kanka matsayi a wurin Allah saboda haka wannan ba zalunci ne duk da cewa bai kai zaluncin ka ƙi aikata wajibi ba ko ka aikata haram amma kuma zalunci ne ta wata fuskar saboda ka rage wa ranka ka rage wa kanka wani matsayin da ya kamata ka kai an gane to babu wani mutuwan da yake wofinta daga wannan zalunci ba ta yiwa a ce ga wani aiki wato duk wani aiki na mustahabbi kana yi akwai ayyuka tewa na mustahabbi wanda ba ma yin su, wasu mun san su ba ma yi, wasu ma ba mu san su ba, sai nan sai kadan kadan muke sanin su. Rashin aikata wannan zaluntar kai, domin da ka aikata da ka ciyar da kanka gaba, ka samu promotion a gurin Allah, amma da baka aikata ba sai ka tsaya a inda kake, duk da dai baka yi baya ba sai da zaka shiga cikin kushin Allah, to wannan ma nau'i ne zalunci. To kaga ashe babu wani rai da zai wufinta daga wannan zalunci, ashe kuwa babu wani rai da ba zalunta kansa da yawa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa siddiqu hadhihi al-umma cewa ya rika cewa zalamtu nafsi zulman kaseera, ko da ya taka wannan matsayi amma akwai abubuwa da ba zai kai gare su ba, ba zai kai gare su ba, ko dai saboda bai san su ba, ko kuma a'a ya san su amma ba zai iya yi ba, ko kuma a wani dalili dai, saboda wani mataki ne wanda wataƙila sai annabawa. To kaga wanda rage wa kansa da yayi abin da ya kamata yayi zalunci ne yawa kansa. To idan annabawa da yawa sun sifanta kawunan su da zalunci, Annabi Adam kamar yadda muka karanta rabbana zalamna anfusana, Annabi Adam alayhi salam, Annabi Adam nabiyyun ne mukallam, kun san Allah yayi magana da Annabi wata martaba ce, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah, shi fifiko ne, daraja ce Allah ya bawa Annabi yayi masa magana. To Annabi Adam nabiyyun ne mukallam, yana da wannan martaba ta Allah yayi magana ne. To amma duk da haka ga abin da yake cewa zalamna anfusana, mun zalunci kanmu. Nabi Musa alaihi salam nabiyyun ne mukallam, shi ma ko ba Allah ya magana da shi ba, ya Musa inni istafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami, Allah ya zabe shi da manzancin sa da kuma magana, Allah ya magana da shi. Wa kallama Allah Musa taklima, amma duk da haka yake cewa rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la innahu huwal ghafurur rahim, duk da haka yake cewa ubangiji na zalunci kaina ka gafarta mini, ka gafarta mini. Annabi Yunus alayhi salam annabin Allah kuma manzo ne daga cikin manzannin Allah, amma kuna da fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin. Idan annabawa da manzanni masu irin wannan daraja ba su gushe ba, suna sifanta kansu da zaluntar kawunansu, kaga babu wani wanda ya fi ƙarfin ya zalunci kansa, don haka dukkanmu nan muna zaluntar kawunansu da ayyukan alkhairi da yawa wanda za mu iya, amma shaitan ya hure mana kunne mu ki, muna ji muna gani sai mu ki wannan zaluncin kai. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya sayyidina Abubakar wannan addu'a, don ta zama hannunka mai riga ne Allah yake yi wa Annabi, yake yi wa sauran al'ummarsa, cewa ga abin da ya kamata ku ci, idan yasu diko hadin umma an gaya masa wannan, to kai ka fi cancanta ka yi wannan. Ni zalamtu nafsi zulman kathira, sannan a cikin wannan kaga kafin ya roƙi Allah gafara sai da yayi itirafi, wato yayi ikirari cewa shi ya zalunci kansa, ya faɗi halin da yake ciki domin ya yi tawassuli da wannan yanayi da yake ciki na buƙatuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, don Allah ya karɓi addu'arsa, wanda shi ne abin da Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yake nufi da kawo wannan bayani, shi ne bawa ya riƙa nuna halin da yake ciki kafin ya addu'a, ya Ubangiji ka ganda dai nayi kaza, Ubangiji ka yafe mu, in baka yafe mu ya baka kaza kaza, gurin wa zan je, kofar wa zan kwankwasa, ya buɗe mu, in dai ka baka buɗe mun taka kofar ba. Bawa ya riƙa marere cewa a gaban Allah, to wannan yana da cikin abin da yake jawo karɓuwar addu'a, cewa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, Allah ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, babu mai gafarta zunubai sai Allah, duk wanda ya ce zai gafarta ma wani to shaidan ne, babu mai bada babu mai gafara sai Allah subhanahu wataala, shi yake gafarta zunubin wanda ya sabu, wanda kuma ya sabu gurin Allah yake neman tuba. Faghfir li maghfiratan min indika, kai mun wata gafara ta musamman, wanda tankir ne litta'zim ko litta'sis, wata gafara ta musamman wacce take, shi yasa ya sifanta wannan gafara da min indika, daga wajenka, duk abinda zai fito daga wajen Allah wanda shine al-azim to babba ne, duk abinda zai fito daga babba to babba ne. Saboda gafara ce ba kankarwa ba nake nema a wajen ka, in zaka roki Allah ka roke shi da babban masaki, ka roki babbar ka ka roki karama, warhamni ka jiƙaina kai min rahama, ka tausaya mu innaka antal ghafurur rahim, domin kai ne mai yawan gafara kuma yawan jinka. Waɗannan sifofi galibi akan haɗa su sukan zo a haɗe al-ghafur ar-rahim, mai gafara mai jinkai, domin ana iya gafarta maka kuma ba tare da jinkan ba, domin jinkan shi ne Ubangiji subhanahu wataala kuma ya lulluɓe ka da rahamarsa, ya baka buƙatunka da kake so, ya yi maka abin da za ka ji daɗi. To bayan ya gafarta maka a halayenmu na ɗan adam, wani na iya maka laifi ka ce ka yabe masa, amma kuma wani alheri ba zai taɓa ƙara ka haɗa ka da shi ba, ko ba haka ba? Sai ka gafarta maka, je kana gafarta maka, amma kan ƙara ganin fuskarka, kaga ba rana ba magana ka taimake shi. To kaga ka yi gafara amma ba ka yi jinkan ba, ka yabe masa sannan kuma ka bi shi kuma da goma ta arziki, kana cewa na yabe maka sai ce to ka ɗan dakata ni ina zuwa, sai ka je ka masa wani kulli, to kaga gafara da rahama ke. To shi yasa sai na Abubakar ya roƙi gafara sannan kuma ya roƙi rahama. To shine malam yake cewa fa jama'a fi hadha ad-du'a'i ash-sharifi al-'azimi al-qadari baina al-i'tirafi bi halihi wa at-tawassuli bihi ila rabbih 'azza wa jalla bi fadlihi wa judihi. Yace sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada masa a cikin wannan addu'a mai girma mai daraja, al-'azimi al-qadari mai girman daraja, ya hada masa baina al-i'tirafi bi halihi, wato tsakanin yin ikirari da halin da yake ciki shine inni zalamtu nafsi zulman katira, sannan wa tawassul ila rabbih 'azza wa jalla bi fadlihi wa judihi, sannan kuma yadda kamun kafa zuwa ga Allah subhanahu wataala da falalarsa da kautarsa. To Allah kana da gafara, kana da jinkai, kayi min nima gafara da jinkan, kaga yana tawassuli zuwa ga Ubangiji da falalarsa da kautarsa. Wa annahu al-munfaridu bi ghufranil dhunub, da cewa shi kadai ne ya kadaita da gafarta zunubai. ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا سنقوم سيزول بقات الساعة شيني فاغفر لي من عندك مغفرة فاغفر لي مغفرة من عندك سنيتي وارحمني وارحمني كجقينة إنك أنت الغفور الرحيم سنيكاو الدعاء سنقى بايا ما ليتي فهكذا أدب الدعاء وهكذا لدب الدعاء وآداب العبودية لدب nuna bautarka ga Allah subhanahu wataala, cewa kai bawa ne ga Ubangijinka, don haka kana kaskantar da kai gaba gare shi, kana sifanta sa da waɗannan manya-manyan sifofi da sifanta da su. To sai fasali na uku, wanda shine na ƙarshe kafin ya shiga abinda ya yi ya shi kawo cikin wannan littafi na addu'o'i na Annabi sallallahu alaihi wasallam da azkar amma sabobi daban-daban, wannan fasali shi ba kamar shimfiɗa ne, shine fasali na uku. Mala yace qira'atul qur'ani afdalu min adh-dhikri wa adh-dhikru afdalu min adh-du'a'i hadha min haythu an-nadharu ila kulli minhuma mujarrada, ce karatun alqur'ani yafi zikiri balala, zikiri kuma yafi addu'a. Karatun alqur'ani zikiri ne, to a cikin zikiri shine farko, shine sama, shefa kowanne. Sannan zikiri kuma adh-dhikrul mujarrad alladhi huwa sana, zikiri wanda shine yabon Allah subhanahu wataala kamar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah, wala duk zikiri ne wanda yake nufin yabo tsantsar yabo ga Allah subhanahu wataala, shi kuma yafi addu'a. Addu'a zikiri ce, amma kuma roƙo ne ga Allah subhanahu wataala, Allah kai min kaza, ka gafarta min, ka ji kaina, ka bani kaza, ka kiyaye ni daga kaza, wala ita ce addu'a. Yayin da zama addu'a bi ma'ana su'alul abdi rabbahu hajatahu, bawa ya roƙi Allah buƙatarsa, wannan ita ce ake cewa addu'a. Ita ma zikiri ce, amma kuma ba yayin take da azzikru wanda shine astana'u ala Allah subhanahu wa ta'ala ba, bi jalili sifatihi wa azimi asma'ihi. An fahimci wannan? Haka matakan haka suke, karatun alqur'ani sai zikiri sai kuma addu'a, dukkaninsu sunan zikiri, amma kowannensu kuma ana ambata su da wani suna da zai keɓanta da shi. Karatun alqur'ani sai zikiri wanda shine yabon Allah subhanahu wataala kamar subhanallahi walhamdulillah sai kuma addu'a Allah yi mun kaza Allah ba haka za Allah tsare ni daga kaza kiyaye ni daga kaza wannan ita ce addu'a an gane wannan malam yace hada min haythu nazaru ila kulli minhuma mujahadan wannan idan ka dubi kowanne daya daga cikin abubuwan nan a karan kansa wato ka kalla karatun alqur'ani a karan kansa kalla addu'a abin nan zikiri a karan kansa addu'a a karan kansa to zaka ci karatun qur'ani na gaba sannan zikiri sannan addu'a in ka ga in kana son tartibin ma ya zama hudu sai ka ce sallah ita ce a gaba sai karatun qur'ani sai zikiri sai addu'a sallah tana gaba dan sallah ita ta kunshi duka waɗannan abubuwa ta kunshi karatun qur'ani ta kunshi me ta kunshi zikiri ta kunshi addu'a saboda ka ga ita ta hada ita wato game duka ne an gane saboda ka ita ce farko sai karatun qur'ani sai kuma addu'a abin sai zikiri sai addu'a wannan idan ka kalli kowanne a karan kansa shi kadai sai ya ce wa qad ya'ridu lil mafdhul bil mafdhul ma ja'alahu aula min al fadil amma wani lokaci wani abu na bidirowa abinda aka fi din nan ya dawo ya fi wanda ya fi shi idan muka ce zikiri karatun qur'ani na gaba da zikiri to wani abu na bidirowa da zai sa zikiri ya fi karatun qur'ani wani abu na bidirowa da zai sa addu'a a lokacin tafi kuma zikiri an gane tafi ma karatun qur'ani ko zikirin ya fi karatun alqur'ani ko karatun alqur'ani ya fi sallah ma an gane yace bal yu'ayyinuhu kai akan iya samu abinda zai bujuro ma ya sanya zikirin ko shi abinda aka fi ya zama shine ma ya zama dole shi kadai za ka yi ma ba za ka yi wancan din ba fala yajudu an yu'dala anhu ila alfadil ya zamba bai halatta a karkace masa zuwa ga wanda yake mafificin ba za ka bar zikirin ba ka koma karatun alqur'ani a gurin yace wa hada kan tasbihi fi ruku'i was sujudi sai baka misali sai kamar tasbihi a ruku'u da sujada fa innahu afdalu min qira'ati alquran fihi ma ya fi ka karanta alqurani a ciki yayin da kai sujada yayin da kai ruku'u abinda ake so kai tasbihi ba a yadda kai karanta alqurani ba lokaci in kai sujada ba a yadda karanta alqurani duk da karatun alqurani mun ce shine gaba to amma a yanzu wani hali da ake ciki da ya bujuro wanda ya sanya tasbihin ko zikirin ya fi karatun alqur'ani an gane ko saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana karatun alqur'ani a cikin ruku'u da sujjada annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ala wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan fa'amma ruku'u fa'azimu fihi ar-rak' wa amma as-sujudu fa'aksiru min ad-du'a faqamilu an yustajaba lahu wannan hadisi ne cikin sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace a raina cikin sahih muslim annabi yake cewa an hana ni ni yace ala ku saurara da kamar ranuwa ce don karfafa magana wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan ni lalle an hana ni karatun alqur'ani ina mai ruku'u ko ina musujjada anan ya dinkina hannun zuwa gare shi yace an hana ni ba wai dan kai ba a hana ka ba shi kadai aka hana dan kawai wani yazo ce ai khususiyya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai aka hana ni a banne in yi kaya na wani na iya kawo wannan rigimar a hadisin ma ai ce ai inni kai annabi ne ka san ku kiro da ka ce ga sunnar annabi ce to ni annabi ne to mamma ma ta ka ce annabi ya ce ai a kara aure to annabi kai annabi ne kai annabi wadda ya sunar gara su wata za ka yi saiwa za su nuna a dama da yawa a sai wannan ka zafa nan da ya ce inni nuhitu don ya nuna maka girman al'amari girman al'amarin shi yasa aka ya jingina hannun zuwa ga kansa idan har shi an hana shi to kai fi cancanta ka hannu an gane dan addu'a mai girma abinda zai nuna maka haka ga karshen harshen hadisi sai ka ce fa amman ruku fa'azzimu fihi ar-rabb amma a ruku ku girma ma ubangiji ku ce kaga sai aka yanzu fuskantar da magana zuwa gare mu
ce amma a ruku'u girmama ubangijin ku a ce ashe kaga kuma an hana ku karatu kenan ba shi kadai ba a sujjada kuma ku yawaita addu'a malamai suka ce kamar yadda at-Tibi yake a cikin sharhi mushkilatul masabih ke cewa yadda aka raba siyakin wancan aka jinginawa annabi dan kuma aka yi magana da al'umma dan a nuna maka cewa wancan hanin yafi girma sama da wannan umarnin umarnin ka girmama ubangiji kace subhana rabbiyal azim a cikin ruku'u ko sujjada bai kai hanin da aka yi na karatun alqur'ani da a cikin ruku'u ko sujjada ba shi karatun alqur'ani dan hanin da ba da amma a ruku'u an yadda kai addu'a a ciki an yadda kai addu'a kamar yadda ya tabbata a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a a cikin ruku'u duk da imam malik ya karhanta amma dai ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata shi don haka kaga shi umarni da girmama da cewa subhana rabbiyal azim bi hamdihi ba shi kadai bane akwai kuma wani abin da ana iya yi a cikin sujudu abin nan kuma mun sani cewa a cikin ruku'u da sujjada banda subhana rabbiyal azim akwai abubuwan da ake fada subhanu qudus rabbul malaikati wal ruh subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama duk wani ana fada su a cikin ruku'u kamar da ake fada su a cikin sujjada ash-shahid anan shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ana karanta qur'ani a cikin ruku'u da sujjada kaga duk falalar karatun alqur'ani a wannan halin tasbihi zikiri ya fi shi ne ma'anar wani lokaci wani abu na iya bujurowa wanda aka fi ya dawo ya zama shi ya fi kamar a nan wani abu ya bujuro ka ce bawa yana cikin wannan yanayi a sallah aka zaba masa wannan sauran kai ta sallah daman aiki ne za wato keɓantacce a lokaci keɓantacce bisa wata hanya keɓantacciya don haka ba ka yin abin da kake da tan shi ne yake yafi ka ce kai tun da an ce karatun qur'ani ya fi falala to shi za ka yi a tsarku shi za ka yi a sujjada ka yi ijtihadi ka yi wannan ibn al-arabi a cikin littafinsa al-qadas yake cewa idan mutum ya karanta al-qur'ani da gangan a cikin sallarsa a ruku'u ko a sujjada sallarsa da bace idan yayi ijtihadi wato yake ganin a iya karantawa ya karanta sallarsa da bace sabani idan mantuwa yayi sallarsa da bace kamar mutum dai ya canza kabbara da ake yi guraren kabbara ya canza ta da wani abu kamar gurin da zai Allahu akbar sai ya rika cewa sami Allahu liman hamida wuce shi yana da haka ya kamata a rika cewa sallar ta bace amma in bisa mantuwa ya zo dagowa daga ruku maimakon ce sami Allahu liman hamida sai bakin sai ya kuce sai ya ce rabb Allahu akbar sai ya ce Allahu akbar ana samu haka ko ba samu to ba abin da ya samu sallar sa tana nan an fahimta ba sai akwai bambanci tsakanin ganganci da ijtihadi da mantuwa kamar yadda ya rarrabe su inda gangan kai sallar ka saba ce in ijtihadi kai kake ganin kai ilimin ka ya kai zaka yi dan canje canje dan ba sallar ka saba ce idan kuma mantuwa ce ko su fitar ba ko wani abu to sallar ka tana nan to haka ita sallah take ba a shigar da wani abu kawai kai wani kokarin ka kace bara ka kara wani abu kokarin yadda aka ce kai din nan haka zaka yi ta yadda annabi ce sallu kama ra'aytu muni musalli yasa fatoyi na nake ƙara ƙarfafa mutum yin addu'a da Hausa dan wasu suna cewa a ai addu'a da Hausa ba komai ba ba ka wannan izinin ba ba za ka kai saka yi ba addu'a nan tana da gurare yawa in ba ka iya larabci da za ka yi addu'a nan a cikin sallah sai ka haƙura ka gama sallah ka yi duk da yaran da kake so duk da yaran da kake so in ma da turanci za ka yi da faransanci za ka yi da canaanci za ka yi kai kayanka babu matsala a ciki amma kar ka yi mana cana a cikin sallah saboda sallah hai a ce ba su musamman
abinda baka izini ba karkai shi shi yasa malamai jumhur suka yi ittifaki jumhur suka yi ittifaki akan cewa mutumin da bai iya karatu Fatiha ba bai halatta a rubuta masa ita da yaransa ya kai bai iya karatu Fatiha da yaransa ba bai halatta a rubuta masa ita da yaransa ya ce da ita zai rika sallah kawai bai iya da yaransa ba bai halatta haka al'amari sai ka koya dan shi harshen larabci ga musulmi wani bangare ne na addini ba kamar sauran yaruka yake ba sauran yaruka ka gana maka koya ka gana maka ki koya ba abinda zai rage matsayinka a gurin Allah amma shi larabci haɗe yake da addini ana buƙatar ka san sakon da yake cikin alqur'ani ana buƙatar ka san sakon da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin sunna ana buƙatar ka karanta abinda al'umma ta manyan malamai magabata suka bari shi yasa za ga al'ummar farko duk sun yi ittifaki a kan harshen larabci mutanen da suke farisawa da turkawa ne za ka samu ba yawancin waɗanda suka yi aikace-aikace a musulunci yawan su za ka samu ba laraba ba ne a sanarsu su bukari ɗin da muke ji su musulun ɗin da muke ji a gara musulun da binan su tirmidhi su da sai duk ba laraba ba ne wani yare ne can kamar hausarka ya haka yake shi ba to amma ne saboda sun fahimci cewa yaren larabci wani bangare ne na addini su to haka sai suka koye shi suka yi musulunci hidima a ciki shi yasa za mu ga al'ummar farko duk da cewa an haɗa al'ummomin duniya da fita amma yaren larabci shi ya kasance yaren ilimi hatta mu a nan ƙasar kafin zo mu duniya ai kaga larabci shi ne yaren ilimi duk su shehu usman dan kuli su wa duk da suna da yare amma za ka ga cewa manya-manyan littafan su da suka bari sun basu da cikin harshen larabci shine zai iya isa duka ko ina a duniya za a karanta shi a kowace kasa a duniya to bature shi yazo ya kawo mana matsala kuma muka yarda yazo ya raba harshen larabci da ilimin addini kamar a jami'o'in za ka ga an ce a koyar da har a koyar da ilimin addini amma da harshen turanci ba ma wani harshen shi wanda kake goro ba ka duba wani munafici in dai har so ake ka isar da sakon ya gane to yi masa da harshen sama da dan bautarwa sai dai ka rantsa dauko harshen wani ƙarni da shi addinin ma na ka ba girman cincin sai ke gani ba sai da shi za ka koya masa koya gane ko kai gane oho kai dai ka gaya masa saboda ka raba shi da manya-manyan jiga-jigar da ta tafai tun daga kan alkur'ani da sunna da littafan malamai ka raba shi da shi haka zai tashi zai sako mai ba to shi yasa za ka ga kiran sallah akwai wanda ya taɓa yin kiran sallah da Hausa ba a cewa tun da dai yanzu mu da Hausa ne kuma kiran sallah da sanar da kawai a rika yi mana shi da Hausa duk da na san babu mamaki ka ji wani shedani ya zo ya faɗa duniya da muke ciki ana yi wa musulunci katsalan da yadda aka ga dama ta da iqama da larabci sannan ka tashi duk ka barbarin da zafi Allahu akbar Allah ko wani yare kake ji da wannan larabci zafi ta hiya da larabci ka ga shi wani bangare ne na addini ba za su rabu ba shi yasa Allah ya siga sa alqur'ani da cewa qur'ana arabiyya malam ya ce bal iqra'u fihi ma karatun alqur'ani a cikin ruku'u da sujjada manhiyun anhu an hana wannan karatun la ya tahrimin aw karaha hani na haramci ko na karhanci galibi malaman mazahib duka guda hudu suna cewa karhanci ne makruhi ne mutum ne وكذلك التسميع والتحميد في محلهما افضل من القراءه هكذا سمي الله لمن حمده ربنا ولك الحمد او قول الناس سو ده سو كفي ذا قراءه القران ولا كد قول ده ركوع قراءه القران كوكا تفي سجده قراءه القران wannan abin da aka ce a fada a gurin kaga zikiri ne amma shi yanzu shi aka faso kai ko ya karanta alqur'ani wakadhalika tashahhud haka na gurin tahiyya ba za ka zauna ta hiya karanta alqur'ani ba wa kadhalika rabbi ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni baina sajdatayn haka da wannan addu'a kamar ta zuwa cikin sunan arba'a banda nasa'i hadisin abdullahi ibn abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tsaya ya dago daga sujjada kafin ya koma sujjada ta biyu ga abin da yake cewa rabbi tilli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, ya Allah ka gafarta min, ka ji kaina, ka shiryar da ni, ka bani lafiya ka kuma azurta ni. Wannan shi ya fi karanta Al-Qur'ani, ba amma ya dab karanta Al-Qur'ani, dab karanta Al-Qur'ani a gurin ka zo da wata bid'a da ba ta da tushe a cikin. Wa kadhalika dhikru aqiba as-salam min as-salati, haka nan ambatan Allah bayan ka gama sallama, bayan ka gama sallama, ka gama sallah kai sallama, akwai ambatan Allah, akwai zikiri da ake yi, dhikru tahlil kamar la ilaha illallah ko tasbih subhanallah ko takbiri wa takbir wa tahmid Allahu akbar wa alhamdulillah, fa darasu shi yafi kai karanta Al-Qur'ani a gurin. Afdalu min al-ishtighal anhu bil qira'ati, ya fi ka shagalta da karatun Al-Qur'ani, ka gama sallah kace bari ka janyo Al-Qur'ani ka karanta, saboda an ce shi yafi falala. A wannan zikirin da aka ce ayi shi bayan sallah su suka fi falala saboda karatun Al-Qur'ani a lokacin, duk da cewa asali karatun Al-Qur'ani ke gaba. Wa kadhalika ijabatul mu'adhdhin, haka nan ansa wa mai sallah, mai kiran sallah, ansa wa mai kiran sallah, shi idza sami'tum mu'adhdhin fa qulu mithla ma yaqul, hadisi Abu Sa'id al-Khudri da Imam Bukhari da Muslim. Idan kun ji mai kiran sallah ku faɗi abin kiran abin da yake faɗa, da a ce kana karatun Al-Qur'ani sai ka ji mai kiran sallah ya fara kiran sallah, to abin da yafi shine ka dakatar da karatun Al-Qur'ani sai ya gama kiran sallah, kana maimaita abin da yake faɗa, kada ka ce ai kai yanzu kana yin wani abin da yake falala, don haka ba za ka dakata ba kan abin da an fi shi falala. A lokacin da kake jin kiran sallah, to wannan ansa wa mai kiran sallah shi yake falala, saboda ka ci gaba da karatun Al-Qur'ani. An gane ko? Wal qawlu kama yaqulu, ka faɗa abin da yake faɗa, afdalu min Al-Qur'ani, qira'atu shi ma ya fi karatun Al-Qur'ani. وإن كان فضل القرآن على كلام على كل كلام ضد تشوا فلا لا القرآن أكن دكم وتمغنا كفضل الله تعالى على خلقه كما فلا لا الله نبي سر على التسع في في كل الله كان الله على التسع في في كل دبايا سبايا واتو سورة توا في في كل ما كذي ما تو هكذا مغنا سدوم مغنا سيف السجى القرآن مغنا الله شيء فأجره حتى يسمع كلام الله. Haka Al-Qur'ani maganar Allah ce, maganar Allah sifa ce, sifa ce ta shi, to haka sifar Ubangiji ba halitta ba ce. An gane, sifar Ubangiji ba halitta ba ce, don haka maganganun da muke yi halitta ce ta Ubangiji, wallahu khalaqakum wa ta'malun, maganar da nake kuke ji halitta ce ta Ubangiji, amma karatun Al-Qur'ani, karatun Al-Qur'ani al-maqru, abinda ake karanta na maganar Allah ce, lafazin da za ku karanta Al-Qur'ani da shi wannan murya ta ce, halittacciya ce, amma abinda ake karanta kuma maganar Allah ce, maganar Allah kuma sifarsa ce. Tazarar da take tsakanin wato maganar Allah da wata maganar da ba ta Allah ba, kamar tazarar da take tsakanin bawa da mahaliccinsa ne. To amma duk da wannan falala, a yayin da ka shiga wani yanayi, wani abun da ba shi ya fi falala ba zai dawo da shi ya fi falala, kamar yadda muka ambaci abubuwan nan. Lakin likul maqamin maqal, sai dai kowane matsayi, kowane bigire akwai abin fada, yana da abin fada. Mata fata maqaluhu fihi wa udila anhu ila ghairihi ihsalat al-hikma, duk sanda abin fada din nan ya wuce ba ka fade shi ba, wa udila anhu ila ghairihi, aka bar shi aka koma zuwa ga wani, ihsalat al-hikma, to hikima sai ta sakwarkwace. Wa fatat al-maslahatu al-matlubatu minhu, sai maslahar da ake bukata sai ta wuce. Sauraka idan kana karatun Al-Qur'ani sai wani ya zo ya baka sallama, za ka daɗe ka ansa sallama su kuma za ka dakata ba, za ka dakata, kada ka ce ai ina karatun Al-Qur'ani ba za a sallama ba, kamar yadda wasu ke cewa in mutum yana karatun Al-Qur'ani ba a masa sallama, saboda ne ba a masa sallama, shi kuma yayin da aka yi masa sallama wani wajibi ya hau kansa, shi ne ansa sallama. Kusan ita yin sallama yin ta mustahabbi ne, an sa ta wajibi ne, in zo wucewa mustahabbi ne, abu ne kyakkyawa a muku sallama, bai zama wajibi ba ta hanyar da in ce ban muku ba zan yi laifi a wurin Allah, amma yana da kyau in muku, domin wannan abu ne da yake ƙara ƙarfafa, da yake ƙara haɓaka imani, yake ƙara sa soyayya, soyayya don kuma ita ce alama ta imani. To don haka yana da kyau in muku sallama, idan na muku ya zama wajibi a ansa mu, idan ɗaya daga cikin ku ya ansa ta wadatar ba sai kowa ya buɗe baki an samu ba kare ni sallama ga wani ya an samu ko dan kankanin ciki in ce ka ga manyan ba ba wanda ya motsa bakin sa ka san zai iya faruwa sai ai na kula da dai sallama sai dan karamin yaro cikin su ne kawai ya an samu sauran ba abin da suka ci ya isa dan kan samu ka an samu ka ya sauke musu wannan dauyi amma in suka ki an sawa to duka sun yi laifi duk gaba ɗaya sun yi zubi to ko karatun alqur'ani kike aka yi maka sallama wajibi ne ka dakata da karatun alqur'ani ka ansa wa mai sallama sallama domin karatun alqur'ani ka ba zai kuce ba za ka iya ci gaba da yin sa ko a nan ko bayan ka je gida ko a wani yi amma ita wannan ansa kallama a lokacin ne ita da ta kuce ta wuce kenan an fahimta me yasa hikimar ka tsaya ka ansa ita ce a nan in ka ki ansa wa ka hikimar ta su kurkuce maslahar da ake bukata a nan ta kuce an gane shi ne abin da yake faɗa to kiran sallah a masallacin da ake darasi idan akwai masallaci da yawa akwai masallaci da yawa a unguwarku wanne ya kamata ka ansa kiran kira ko kuma duka kowa ya sai ka ansa ka jiyo kiran sallar wanda ka gaba sai wani ya tara da ya gaba ba sharadi bane kowanne sai ka ansa masa wanda kake kusa da shi kake sallah shi zaka ansa so in anan ba mu kiran kiran sallah ba sai ka ji wani can ya tara sallah to ba za ka ce duk sai mun tsaya ba can ko can ko ka an saki ran sallah sannan mun tsaya wannan da fahimta
kuma nan za a
yi dama ai nan tunda yana nan za a yi kiran sallah a kamar ya dama da sallaci duk wanda yake wa jama'a hukuncin sa ɗaya da kan ka ce sai yana cikin nan
ma'ana wanda yake ga darasin da ke masarwa ba a cikin masallaci bane
a in ba a cikin masallaci bane wannan wani abu ne daban amma yawancin darussa ma a cikin masallaci ne darussa mu sai dai kowa a ci irin na unguwa kada ku san da ku gwada ku gwada ku gaba lokaci ba yayi an ce ba lokaci yayi me kake so kace idan kana sallah akai maka sallama kamar yadda zuwa cikin hadisin Anas yana cewa mun kasance muna yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sallama yana sallah an tambaye shi yaya Annabi yake mayar muku da sallama idan kun yi masa yana sallah yake yana mai masa da ishara wato sai daga hannunsa ya nuna eh hannunsa yana kan kirji akai sallama zai haka sai haka ya ansa ina ga lokaci ya yi dole ka tsaya a nan abinda muka yi na daidai ubangiji ya karba abinda muka yi na kuskure Allah ya yi sanin sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.